بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Alhamis, wanda shine yammacin 8 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 30 ga watan Maris shekarar miladiya ta 2023, daga wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, wanda aka fi sani da suna masallacin dandali da ke nan tudun wajen Zaria a Nigeria, inda muke gabatar tafsiri na watan azumi. Wannan shine zai zama darasi na 8 kenan insha Allah, cikin karatun tafsirin suratul qasas. Malam zai karanta mana daga fadin Allah madaukakin sarki, walam ma balaga ashuddu. Na'am, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم.
نعم، الله يسعدك على الخير. الله يبارك فيك. يكي تشوا ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. كما دعا النبي موسى عليه السلام يئسا جرمانسا لديدي توسا، sai muka bashi fahimta addini ko annabta da ilimi. Allah ya ce kuma irin haka muke sakan kawa masu kyautatawa. Wada khalal madinata, kuma ya shiga garin, ala hini ghaflatin min ahliha, a lokacin da wato mutanen garin suka wufanta daga shigarsa. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilani, yana cikin yawo sai ya ga wasu mazaje guda biyu suna fada. Hadha min shi'atihi, ɗaya daga cikinsu cikin al’ummar sa ne, wa hadha min aduwihi, ɗayan kuma daga cikin abokan gabansa. Fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi, sai wanda ke cikin jama'ar tashi ya nemi agajin annabi Musa don ya taya shi faɗa da wancan da ke cikin abokan gabansa. Fawakadahu Musa, sai annabi Musa ya make shi. Faqada alayhi, sai ya yi ajalinsa. Qala, sai ya ce, hadha min amali shaitan, wannan na daga cikin aikin shaitan. Innahu aduwwun mudillun mubin, lalle shi shaitan abokin gaba ne mai batarwa, kuma wanda yake gabarsa da batarwarsa a bayyane take. Wannan ita ce aya ta 15 a cikin wannan sura mai albarka. A jiya mun ji ɗan tsokaci taƙaitacce game da bambancin ashuddahu da wastawa da ababen da malamai suka ambata a kai. Allah na ci gaba da hakaito mana labarin abin da ya faru da annabi Musa bayan girmansa kafin fitarsa daga ainihin garin Misra. Allah ya ce, wa dakhala almadinata ala hini ghaflatin min ahliha, sai kuma annabi Musa ya shiga garin a daidai lokacin da mutanen garin suka gofanta da shigarsa. Dangane da Al-Madinata, garin da aka ambata ko birnin, to malamai sun yi zantuttuka mabambanta game da kokarin tantance ina ne garin da ya shiga, izuwa ga zance aƙalla guda uku ko huɗu. Akwai wanda suke cewa wato ya shiga wani gari ne daban da ake ce ma Manfa. Wannan Manfa ɗin shi ne inda Annabi Musa ake ishara izuwa ga ya shiga. Sanadiya haka kuma ya taho daga gidan mahaifiyarsa, inda ya saba ya zo fada wurin mahaifiyarsa ɗaya da sauran jama'ar da suke girmama shi a matsayin shi na ɗan sarki. Sai ya tarar da cewa Fir'auna da jama'arsa sun hau kilisa sun fita wani rangadi zuwa wancan garin. Da haka shi ma sai ya hau abin hawa ya bi sawunsu. Shine fasara ta farko na wadakhala al-madinata, ya shiga garin da su Fir'auna suka rigaye shi zuwa kenan. Wannan ita ce maganar al-Imam as-Suddi. Wasu malamai kuma kamar Ibn Ishaq suka ce ita ce dai garin Misra ɗin, ya shigo garin Misra. To daga ina ya zo kenan? Ai, ya shigo garin Misra, inda kuma dama a nan yake. Sai suka ce saboda shekaru na ƙarshe-ƙarshen da suka rigayi wannan hadithar, Fir'auna ya riga ya gane cewa Annabi Musa baya bin tafarkin da shi Fir'auna yake. Don haka ya nisanta shi, ya tura shi wani gari can gefe, ya ce ya ji can ya zauna. To daga garin ne ya shigo ya dawo ƙasar Misra. Wani ce fassarar Ibn Ishaq. Shi kuwa Ad-Dahhak da waninsa suka ce abin da ya faru shi ne Annabi Musa ya riga ma ya fara yin wa'azi, ya fara nuna wa mutane irin zaluncin da ake yi, irin kafircin da Fir'auna suka ɗaure wa gindi. To da haka sai ya zama ya koma gefe yana zaune, baya zaune a cikin ƙwaryar garin. In ya tashi shigowa sai ya faki ido ya shigo ya samu inda zai ga jama'ar shi Banu Isra'ila, da wanda in ya faɗa musu za su ji, sai ya ta musu wa'azi yana musu ainihin wato nuni zuwa ga barnar da ake. Wasu kuma suka ce a'a, abin da yake faruwa shi ne tsarin yanayin garin. Garin Misra a lokacin wato gari ne kamar yadda ka san, mafi yawan birane akwai anguwanni, akwai da za a kira da suna ƙwaryar gari, akwai kuma inda yake gefe-gefen gari ne, inda galibi gefe-gefen nan anguwanni ne na masu kuɗi, na manya, na sarakuna. Su kuma talakawa su ne ke cikin ƙwaryar gari, kamar da aka kira da suna wato badalan ƙauye kuma kamancinsu. Da haka Annabi Musa ya shigo ne daga anguwanninsu na ‘ya’yan masu kuɗi gefen gari, ya shigo tsakiyar garin. Shi ne ma'anar wadakhala al-madinata, yana cikin garin amma ya shiga inda kamar kasuwanni suke da anguwanni na talakawa da sauran wurare da jama'a suke harkokinsu. Wallahu a'lam. Kuma dai wanne ne Allah da ya ce wadakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha, a daidai sanda ya shiga, ya shiga ne sanda mutane ba su ankara da shigowarsa ba. Me yasa ba ankara da shigowarsa ba? Saboda daidai lokacin baccin rana ne, wato daidai lokacin da mutane suke baccin rana, kamar yadda Ibn Qutaybah ya faɗa a cikin ahkamul Qur'an, a cikin gharibul Qur'an. Wasu kuma suka ce a tsakankanin magarba da isha'i ne, kamar yadda wato yake cikin maganar wato Ibn Ayyash kenan da aka rubuta daga gare shi. Wasu suka ce tsakanin magarba ne da isha'i, daidai lokacin da ya shigo mutane suna wasu sabgoginsu ba a san ya shigo ba. Wasu kuma suka ce ana baccin rana ne sanda ya shigo, ba a san ya shigo ba. Shi ne ma'anar wadakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Annabi Musa ya shiga birnin a daidai lokacin da mutanen birnin ba su san ya shigo ba, hankalinsu bai ankara a matsayin ya shigo ba. Allah ya ce fa wajada fiha rajulaini yaqtatilan, sai ya samu wasu mutane guda biyu suna kokuwa da juna suna faɗa. Waɗannan mutanen guda biyu, wasu malamai suka ce ɗaya daga cikin dangin sa Annabi Musa wato Banu Isra'ila shi ne dai wancan da ake ce Musa Samiri, wanda daga baya ya zama ɗaya daga cikin dalilan fitina a cikin al'umma Annabi Musa, wato wanda bayan Annabi Musa Allah ya tsiratar da shi da al'ummarsa daga Fir'auna. sai kuma Allah ya gayyaci Annabi Musa ya zo ya sake ganawa da shi. Annabi Musa alaihi salam ya azumi kwana 30, a rana ta ƙarshe sai ya sha ruwa ya wanke bakinsa. Da ya zo wurin Allah sai Allah ya ce mashi, me yasa ka sha ruwa? Ya ce, saboda ba na so in na zo ganawa da kai, ya Allah ya zama bakina yana bashi irin na masaji. Allah ya ce mashi, a'a, ka koma ka sake yin azumin wasu kwana 10. Su kuma a daidai lokacin suna da safa, Annabi Musa zai zo zai dawo bayan kwana 30. Sai zama ya ƙara zama sai bayan kwana 40 zai zo. A lokacin da shi wannan Musa Samiri ya yaudari sauran mutane daga cikin al'umma Annabi Musa har suka koma suna bautar ɗan maraƙi ɗin, wanda wannan kisa ce akwai ta a wasu wurare kamar Suratul Baqara da makamantansu. To wannan As-Samiri ɗin shi ne wanda ake kokuwa da shi ɗin. Shi kuma ɗayan na ɓangaren Fir'auna, shi kuma wani mutum ne wanda cikin masu dafa wa Fir'auna abinci, wanda ake ce da shi Fatun. Haka dai malaman tarihi suka ambata a cikin maganganunsu. Mun ji a baya cewa Ash-Shi'a su ne al-Atba awul Ansar, magoya bayan wani ko waɗanda suke taimakon wani mutum. Kuma da Allah ke cewa inna min shi'atihi la Ibrahim, ay inna min atba'i. Allah ya ce fastaghathahu allazi min shi'ati, wannan da ke cikin al'umma Annabi Musa sai ya nemi taimakon Annabi Musa. Ya ce, Musa ka taya ni, ga wannan yana nema ya zalunce ni, wato yana nema ya kashe ni ko ya buge ni ko ya ci min mutunci. Da yana faɗan haka fawakazahu Musa, sai Annabi Musa sai ya kaiwa mutumin nan naushi. Abinda ake nufi da alwakaz shi ne addarbatu bil kaf, duka da dunƙulallen hannu. Kaga yi kama da abinda muke kira da suna da Hausa naushi, ko kuma addarbu bil kaffataini almajmu'ati, ko mutum ya haɗa a hannayen shi guda biyu haka ya yi duka da su. Wasu kuma malamai masu ƙira'a suna karanta shi da falakazahu Musa, wallakazu huwal waqs, duka abu ɗaya, kama a ce naushi ko a ce ƙulli, kaga da abu ɗaya. Da yana dukansa faqada alayhi, sai wannan baƙin ɗaya sai ya faɗi ya mutu. Shi ne inda za ka ji Annabi Musa da kanshi yana faɗa a faɗin Allah, qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtul. Annabi Musa yana gaya wa Allah lokacin da Allah ya ce ka tafi ka je ka musu wa'adi, ya ce na taɓa kashe musu wani mutum, ina tsoron kada ni ma su kashe ni. Annabi Musa ya ji takaici sosai akan wannan abu da ya faru na kuskure da shi. Za ka ga yana yawan ambaton wannan magana, kamar faɗin shi, walahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtul, ina da wani laifi da na musu, ina tsoratar makaina da su kashe. Su kuma suna mishi tana mai kullun su ce wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta, ai ba kai ne kai aikin nan na aika da kai a cikin mu ba. Annabi Musa kullun ya rayuwarsa har a alkiyama bai gushe ba yana da damar wannan kuskure da ya faru da shi. Da haka aka zo batun ceto, lokacin da tashin alkiyama zai zama bala'i, yayi bala'i ga dukkanin ɗan adam, a samu wasu su yi tunanin cewa a nemi mafita, za ta bugun Annabi Adam alaihi salam, ya ce ba zan iya ba, ina da wani laifi. Shi ma yana tunanin laifinsa da yi na cin ɗan itace. A tafi gun Annabi Ibrahim alaihi salam, ya ce ni ma ba zan iya ba, shi ma yana tunanin laifukansa da ya yi. Sai a zo Annabi Musa alaihi salam. Abinda Annabi Musa yake ambata shi ne wannan kadiya, ya ce ni fa a duniya na fa yi kisan kai, da haka ba na jin ɗa da cancanta ya shige muku gaba wajen neman alfarma. Sa'id ibn Jubair Allah ya gafarta mishi ya hakaito bayani daga malaminsu ibn Abbas, Allah ya ƙara masa yarda shi da mahaifinsa, kamar yadda yake cikin Jami'ul Bayan an ta'wil ayatul Qur'an na al-Imam Ibn Jarir, cewa asa'a Musa min haythu asa'a, dab Musa yayi kuskure a cikin wannan aiki da yi. Me yake kuskuren da yayi? Yace wa huwa shadidul ghadab, shine tsananin fushin da yayi. Gashi da tsananin fushi, wa shadidul quwwa, kuma gashi kakkarfa. Famarra bi rajulin min al-qibti qad wa huwa yaskharu rajulin min al-muslimin, yauce yaga wani mutum cikin kibdawa yana zalunta wani mutum cikin musulmai cikin al'ummarsa. Falamma ra'a Musa zalika qala lahu khalli sabilahu, da Musa ya ga wannan abin da ke faruwa na zalunci kuma aka roke shi cewa ka taimaka sai ya ce rabu da shi sai shi kuma bakin dan ya kira buwa da shi har ma yana ma Musa izgiri yana cewa an kai wasa sai in hada har da kai to wannan shine fusa ta Allah Musa wa wakabahu faqaba alayhi sai nan da nan sai ya buge shi sai ya kashe shi da haka sai ya waye gari yana cewa hadha min amali shaytan innahu aduwwun mudillun nabi yace wannan lalle aikin shaytan ne shi shaytan abokin gaba ne mai batarwa a bayyane wannan fadin sa min amali shaytan wato yana nufin yadda shaytan ya yi igwa ya rudar da shi da shi ko ya sanya mushi waswasi ya sanya mushi ya kawata mushi cewa ka dake shi kawai wasu malamai kuma kamar Al-Hasan Basri suka ce wato abinda yake nufi da amalin shaytan abinda a lokacin ba a halasta mushi yin jihadi don wannan kafiri ne kuma kafiri abokin fada amma Allah madaukakin sarki bai riga ya halasta mai jihadi ba kuma kallaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsawon rayuwar shi a Makka shekara 13 da duk irin ta'annatin da Qurayshawa kafirai suka yi masa annabi bai taba kashe wani ba bai taba bada dama a kashe wani ba in an ce mishi ma ya kamata a dau mataki cewa yake ayi hakuri annabawan da suka gabace mu wani ana yanka mabiyan shi tun daga tsakiyar kanshi har a dire tsakanin ciyoyinsa har suna cewa mata nasrullahi kullu annabi ce musu yake ayi hakuri har lokacin ma da aka zo wato bai'atul aqba athaniya da mutanen Madina suka zo suka rubuta alƙawari ko suka ambaci alƙawarin cewa zamu taimake ka da kai da addininka zamu taimake ka da dukiyarmu da rayukanmu da komai namu a lokacin suka ce in ka yarda yanzu nan daga filin wato Arafa filin Mina inda yake zama yake haji suka ce in ka yarda a yanzu nan milna ala ahlul wadi daga nan ma sai mu shiga kai a fara kashe su sai ce ba bani izini ba bani izini in kashe kowa ba sai Allah ya saukar da uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasri laqadir sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara shirin ramuwa shi kuma annabi Musa sai wannan ya fara gare shi kaga dai tarewa ne ma wani dan uwansa to amma kuma sai abin ya gudu tsausayi sai ya kashe shi dan haka sai zama yana jin takaici saboda a lokacin ba a bashi izinin yayi kisa ko yayi jihadi ba kamar da al-Imamu Ash-Shawkani yake faɗa cikin littafin sa na tafsiri dan Musa yake cewa innahu min amali shaytan lalle wannan aikin shaytan ne to amali shaytan din malamai sun kalla wasu yi mace wata fassara cewa abin da yake nufi da amali shaytan ba wai kisan da yayi ba a innahu shi wannan bakin dan min amali shaytan wato yana daga cikin shi'atu shaytan mabiyin bayan shaytan ne shine ya harzikani ko min jindin shaytan shi har zuga na hannaye wannan kuskura amma wannan fassara ce wacce ke ba karbabbiya ba domin kallin siyakin ayoyin da kuma abin da annabi Musa ya ambata na innahu aduwwun mudillun mubin shi lalle shi shedan abokin gaba ne ga dan adam wanda kuma kullun yana kokari ya ga ya halakar da dan adam kuma abin nan adawa sama bayyani ya ce za mu ga cewa lalle waccan fassara ta cewa nadama ce annabi Musa yake yi innahu lalle wannan duka da nayi ko wannan tsautsayin da ya auka min na kisa da nayi min amalin shaytan ko wannan fushin da nayi har ya kai ga nayi duka wanda ya zama sakamakon shi kisa na kuskure min amalin shaytan lalle wannan yake shaytan shaytan ne ya kusata ni shaytan ne ya harzika ni har na dauki hannuna mai albarka na kai duka kuma wannan duka ya zo da ajali har aka samu kisa saboda zamu ga wato Qur'ani cike yake da bayani akan tabbatar da cewa shedan maki ne shedan mazigi ne wanda yake zuga dan adam ya halaka kuma shedan adawa sama bayyaniya ce tun daga abin da ya faru tsakanin sa da mahaifin mu Adamu alaihi salam na fifita Adamu da Allah yayi akan sa da yace ya za ya fifita Adamu akan shi bayan shi halatta ne min narin wa khalaqtahu min tin daga ne fara wannan hasada da aka sa Adamu aljanna shi kuma aka tsine mai albarka bayan ya ki mai sujuda yace to sai na halakar da shi da zuriyarsa kuma ya fara da Adamu din a inda sai da ya ci galaba akan shi har sai da ya fidda shi aljanna shi da ainihin matar Adamu mahaifiyar mu Hawwa alaihi salam daga ciki kamar fadin Allah a cikin suratul nisa da Allah yake cewa wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin, kar ku bi tafarkin shaytan, lalle shaytan abokin gaba ne gare ku. Wannan bakara kenan ko innahu lakum aduwwun mubin da cikin Ali Imran na cikin nisa shine kamar wurin shaytan ay yudillakum balalan ba'ida, shaytan yana so ya batar da ku batawa wanda ta nisanta ku daga rahama Allah. Haka kamar fadin Allah la'anahu Allah wa qala la'attakhidanna min dhurriyyatihi la'ana Allah wa qala la'attakhidanna min ibadika ko nasiban mafruba. Allah ya tsiya wa fir'a shaydan, sai shaydan yace lalle zan kwashi rabona daga cikin bayinka. Ya kara yana alwashi a gaban Allah yana cewa wala udillannahu, ce kuma wallahi sai na halakar da su. Wala umanniyannahu, kuma wallahi sai na sa musu gurace-gurace a duniyar nan. Wala amurannahum, kuma sai na dosa ziga su. Wala yabtukunna adhanal an'am, sai sun dinga huda kunnuwan dabbobi. Wala amurannahum fala yughayyiruna khalqallahi, kuma sai na sa su dinga cin da halitta Allah. Allah ya ce mishi, Allah ya ba mu labari, ce mai takhidu shaytana waliyan, duk wanda ya riki shaydan majibancin sa min dunillahi, kuma bayan Allah, Allah ya ce faqad khasira khusranan mubina, wannan yayi iyaka asara. Wannan ma cikin suratul nisa ne. Tun da kake neman ma'asaranci, ka duba kaga wanda ya rike shaydan a matsayin wato majibincinsa. Allah ka tsare mu daga ribantar shaydan. Haka kaman nan kurkusa cikin Fatir, da Allah yake cewa inna shaytana lakum aduwwun inna shaytana lakum adu fattakhiduhu aduwwa, shaydan fa abokin gaban ku ne, ya ku mutane. Allah ya ce ku rike shi abokin gaba. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, shaytan yana kiran jama'a sane dan su zama daga cikin ƴan wuta. Wannan suna nan da yawa da yawa alqur'ani, wani abu ne daga cikin ilimi wanda yake mutawatiri ga kowa. Kowa ya san shaytan abokin gaba ne, shaytan kuma ya tabbatar da wannan gaba a aikace ta hanyar sanya mabayi waswasi, ta hanyar batar da su, ta hanyar shagaltar da su. Gashi nan kuma insha Allah kullun yake umurta mu da neman tsari daga shaytan. Idza qatal qur'ana fasta'id billahi minash shaytanir rajim, da kuma kallu qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil alladhi yuwaswisu fi sudurinal minal jinnati wan nas, da qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Sunan dai ayoyi da hadisai na neman tsari wanda suke tabbatar da wato barna da shagaltar da shaytan yake so yayi, dan dai ya kwashi rabansa wajen halakar da mutane. To wannan aya Al-Imam Ibn Ashur da yazo fassara ta yayi wani bayani mai muhimmanci wanda babu laifi mu karanta shi, inda yake cewa wa qadita da Musa ila hadha kullihi bil ilham, Nabi Musa yayaye san cewa wannan abu da yayi shaytan ne ya zuga shi, kuma haye ne mun Allah ya yafe mishi, har yana ta addu'a, kuma a lokacin bai riga ya zama annabi ba, fara mishi wayi kuma lura, domin sai da ya fita daga wannan gari na Misra ya je Madyana ya yi aure, a hanyar shi ta dawowa shi ne Allah ya kira ya shiga shi manzanci. To ya aka yi ya iya shiryuwa zuwa ga waɗannan kalmomi na tabbatar da aqida mai kyau da neman gafara a wajen Allah, kamar da zamu ji aya ta gaba. Sai Ibn Ashur yake cewa Annabi Isa ya shiryatu zuwa ga waɗannan kalmomi ne bil ilham, Allah ne ya kimsa mishi, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya kimsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ilhaman ya fita ya dinga zuwa gari Hira yana ibada tun kafin a fara mishi wani. Kuma a wannan ibadar da yake yi, malamai sun ce ibada yake ta dayanta Allah, ta furta kalmomi na nuna tauhidin Allah da gaisuwa ga Allah da girmama Allah. Idh lam yakun yawma idhin shari'atun ilahiyya, don lokacin babu shari'a fil qibti wa yajuzu an yakuna ilmuhu bidhalika mimma talaqahu min ummihi wa aqaribi, yace ko kuma a ce tayu abinda ya gada ne daga gun mahaifiyarsa da ƴan uwansa, min baqaya dini ishaqa, ragowa abinda ya saura na addinin kakan shi Ishaq. To shine kunna ya girma kaka a gun sa yace wannan ragowar ilimi din, kamar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu malamai suna fassara cewa abinda yake yi a garin Hira shine ragowar addinin kakan shi Isma'ila da ya saura a hannun mutanen Makka, wallahu a'lam. Dan haka Annabi Musa a lokacin bai riga zama annabi ba. To a ƙarƙashin wannan kuma sai mu fahimci maganar da malamai suke yi kamar yadda shi Ibn Ashur din ya kawo cewa wannan ragowar addinin Ishaqa da Yaqub kakannin shi da aka yi ce walal tifata ila fi hadha ila jawazi sudurid dhanbi minan nabi wannan aya kuma ba za ta bada hujja a ce annabawa suna yin zunubi har na kisa ba kuma abin da ya a lokacin ba zunubi bane ba zunubi ne ya aikata na kisa ba a walau qablan nubuwati koda kafin annabtar su idan Allah ya tsara zai ba wa na annabta to zai kare shi daga dukkan zunubai tun kafin annabta ta zo mishi ba za a same shi da wani aiki na aika-aika ko wani aikin asha ko wani laifi ballantana idan ya zama annabi mutane su dinga mishi gorin dafa da kai ake ko mun gane babu wani annabi da aka mishi gori sai ma dai a goranta mai da aka sa haka laqad kunta fina marjuwan qabla hada ai kai muke wa kallon mutumin kirki ya zai ka zo ka faɗi wannan magana haka annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah yake cewa innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadu ai dama ba su san ka da wani aibi ba mawaki yana cewa laqibtumuhu amina alqawmi fi sigharin wa mal aminu ala qawmin bi mutahabi tun yana yaro ku ke cewa amintacce ne ya kuma za a yi kawo muku sako daga Allah ku yarda daka annabawa suna kasancewa tun suna kananan su mutane ne ke bantattu mutane ne na musamman Allah yana katange su daga laifuffuka da sako dan kada daga baya idan sun zo sun ce za su wa'azi wannan ya zama wata shubha da za a kawo sai dai aka kawo wata shubha amma ba shubhar cewa ai su ma da su ake wannan laifin ba saboda babu wani annabi da aka yi butun guki tare da shi ko wani annabi da aka sha giya tare da shi ko wani annabi da aka je fashi ko sata tare da shi daga baya ya ce ya tuba babu wannan annabi dan kada wani shedani cikin shedanu ya amfani da wannan damar ya hana karban wannan gaskiyar da yake tare da ita ina fata mun gane wannan saboda annabi Musa alaihi salam wannan abin da ya aikata a lokacin ba yana matsayin laifi bane yace haka nan kuma kada wannan ya zama dalilin da za a ce a kama annabawa wato ai magana akan matsalar ismatul anbiya wanda zamu zo mu magana akan shi a cikin fawaid na wannan aya insha Allah wato katangewa da Allah yake wa annabawansa daga zunubai da laifuffuka yaya take yaya malaman tauhidi da malaman usulul fiqh suke kallon wannan baiwa da Allah yake wa annabawa a wannan aya ɗan uwa masu albarka tana cike da dimbin fa'idoji masu yawa don haka ba zai yiwu a irin wannan yanayi mai magana akan fa'idojin ta gaba ɗaya ba sai dai kawai za mu ɗan tsintsinta gwargwadon abin da Allah ya buwace mana daga cikin farko akwai bayani akan nusratul mazlum taimakon wanda ake zaluntarsa wannan ka'ida ce a cikin dukkanin addinai da dukkanin al'ummomi cewa wajibi ne akan duk wanda zai iya ya taimaki wani wanda ya ga an zalunta kamar yadda yake cikin hadisin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa daga cikin ayyukan da ya wajaba akan musulmi yace unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka yana cutarwa ko san da ake cutar da shi sabai suka ce mun fahimci taimakon wanda aka cutar amma ya zai mu fahimci taimakon wanda ya cuta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa takuffu anil zulm a hana shi cuta daka duk wani wanda ya nemi agaji ko ya nemi taimako wanda ake cikin zalunta sa wajibi ne akan duk wanda zai iya ya taimaka masa da abin da zai iya shine abin da yasa annabi Musa yayi marmaza ya kai agaji ga wannan dan uwa nashi banu Isra'ila sannan zamu ga cewa wato wannan kisa da annabi Musa yayi wannan bakin dai to ba zai kubuta daga ɗayan abu biyu ba meye hukuncin wannan kisa da annabi Musa yi ba zai kubuta daga ɗayan abu biyu ba daga maganin malamai abu na farko ko dai abin da ake ce ma khilaqul aula abin da annabi Musa yi ba shine abin da ya fi dacewa ba saboda mene saboda ya kamata ne inda al aula din zai yi to da ya kamata sai ya tambaye su me ya hada ku ya ji ta bakin kowa daga cikinsu ya musu sulhu ko ya musu hukunci ko ya mika su ga hukuma ta gaba wato yayi dai aiki da abinda daga baya Allah ya zai faɗa masa cewa in ya je yi wa fir'auna wa'azi fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru ayyakhsha to sai bai yi haka ba to sai yayi gaggawa yanke hukunci to wannan gaggawar tana komawa ne ko dai zuwa ga yadda ya tarar da situation din cewa wannan bakin da ya riga yayi zalunci yana cikin ganiyar zalunci ko kuma yana komawa zuwa ga dabi'a Annabi Musa da muka ci cewa mutum ne kakkarfa mutum ne mai saurin fushi mutum ne mai saurin daukar mataki domin zamu zo mu ci a gaba yadda Annabi Musa daga cikin abin da ya faru da shi ka kuma cikin hadisin Sahih Bukhari cewa Annabi Musa ya taba fasawa malaikan mutuwa ma ido malaikan mutuwa ya zo gidan Annabi Musa ya shigo kawai haka ba zato ba tsammani Annabi Musa na zuwa kawai ya naushe shi idan shi ya fashi ya koma wurin Allah ya ce ya Allah ka aika ni gun mutumin da baya son mutuwa Allah ya sa aka gyara malaikan idan shi sannan ya ce ka koma gun Annabi Musa in ka je kafin ka shiga kai sallama sannan kai sallama kuma ka sanar da shi kace kai ne malaikan mutuwa kuma ga abin da ya kawo ka amma Allah ya ce a gaya mashi in bai son mutuwa yanzu ya samu saniya ya dafa jikinta duk iya inda hannun shi ya taba kowane silin gashi ɗaya shekara sai ya ce a tambaye mishi Allah to daga nan fa Allah ya ce daga nan kuma sai a kashe ka ce a inda haka ne gara a ɗauki ran shi kawai yanzu a shahidi shine kaga a ta malaikan mutuwa bai tsira daga zafin nama da ƙarfin Annabi Musa wannan kissa ce tabbatacciya tana cikin Bukhari a cikin kitabu Ahadith al-Anbiya da aka karkai tunanin wai zaka ce ya haka manzo Allah ne ba da labari kuma mu musulmi wajibi ne mu gaskata da aka wannan shine ɗaya daga cikin wajihin da za a fassara abinda Annabi Musa yayi anan da aka kaga yana cewa fa'altuha idhan wa ana min ad-dalli yace na aikata wannan kisan ne alhalin ina cikin gafala shine ma'anan ad-dalli shine ma'anan gafala anta dilla ihdahuma wa tadhakka ila al-ukhra ad-dalal bi ma'ana al-gafla yace na yi gaggawa ne ban yi zurfin tunani ba na aikata wannan shi sa wato akwai hadisi a cikin sahih muslim da yake goyen bayan wannan magana cewa Annabi Musa ya aikata wannan ne bisa kuskure na khilaful aula wanda sayyidina Abdullahi dan Umar yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa min huna tatlu'ul fitna ya nuna kasar gabashin duniya wato kasar Iraki yace daga nan fitina za ta bullo wa al'ummar musulmai min haisu yatla'u qarnu shaytan ta inda rana za ta fito a ƙarshen duniya bayan ta gaida Allah Allah ya ce ki fito ta inda kika saba ki kuma ki fito ta inda kika saba fitowa ba ta ma faɗake yace min haisu yatla'u qarnu shaytan sai sayyidina Abdullahi dan Umar yake karawa a cikin bayanin shi yake cewa wa antum yadribu ba'dukum riqaba ba'd gashi nan kun fara fitina kuna ta kashe junanku sai ya ce musu wa inna ma qatala Musa alladhi qatala min ali fir'auna khata wanda Annabi Musa fa ya kashe shi ya kashe shine bisa kuskure amma da haka fa qala Allah azza wa jalla Allah ya ce da shi wa qatalta nafsan falajjaynaka min al-ghammi wa fatannaka futuna shi Annabi Musa kisan da ya bisa kuskure ne ku ko yanzu musulmai da musulmai ana jan tinga ana kashe juna ana yaki kaga Abdullahi dan Umar yana fassarawa da cewa kuskure ne abinda Annabi Musa ya aikata wato kuskure ba abinda ya nufata bake bai nufaci kisa ba saurin fushin da yayi ba abinda ya kamata yi bake shine zaka ga malamai suna faɗa suna cewa kamar yadda ainihin wato mafiya malaman tafsiri suka kawo Ibn Kathir ya kawo waɗannan maganganu a dunkule hakanan kafin shi al-imamu Abu Abdullahi al-Qurtubi haka a wannan zamani malamai irin Shankidi duk sun yi wannan magana akan cewa Annabi Musa bai gushe ba tsawon rayuwarsa duk da Allah ya gafarta masa bai gushe ba yana nadama akan wannan kuskure da ya faru ko yaushe da an fara magana kaji ya ce inni qataltu nafsa lam umar bi qatliha haka zai faɗa a taron alkiyama na kashe ran da ba umurce ni da kashe shi ba shi malamai suka ce wannan yana daga cikin shu'umcin kisa duk mutumin da ya samu kanshi a cikin tsautsayi na kashe rai yana fadawa cikin irin wannan shu'umcin domin haka ya faru da mutum na farko da ya fara kisa shine dan gidan Annabi Adam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani rai da za a kashe a duniya bisa zalunci sai ya zama wannan ɗa na Annabi Adam yana da kamashin zunubi domin shi ya fara kawo theory na cewa idan ba ka son mutum za ka iya kaula shi da can ba a san da haka ba da sai dai kai ta jira har da Allah ya kaula shi shine ya fara tunanin haka da yace id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhari qala la aqtulannaka yace wallahi sai in kashe ka ko bai tsaya iya tunanin ba Allah yace fa qawwa'adahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min al-khasir daga nan yayi asara zuciye shi ta raya mushi ya kashe dan uwansa ya waye gare ya zama cikin ma'asaranta Allah yace fa ba'atha Allahu ghuraban yabhasu fil ardi liyahu kayfa yuwari sau'ata akhihi da ya kashe gawar bai ma san yadda zai da ita ba bai san ya yake jana'iza ba ya rasa yadda zai yi sai da Allah ya aiko wani tsuntsu ya zo yana nuna mishi yadda zai yi ya boye gawar dan uwansa wato sata a ƙashin ƙasa shine yake cewa ya waidata a ajastu an akuna mithla hadha al-ghurab yace yayi asara kai cansa yanzu nan ba zai iya irin aikin da wannan tsuntsuwa take yi ba fa uwari sau'ata akhi yace rufe in sitar da dan uwana sai Allah yace mene fa asbaha minan najimina kaga shi ma nadama fa asbaha minan najimina yawa yi gari cikin manadamanta masu nadama haka muka dauki alal misali ko ta kisa mashhuriya a tarihin wannan sarki da ake ziga shi a wajen adalci shine Umar dan Abdul Aziz dukkanin mun san labarin wannan bazi da irin adalcin sa yadda ake ziga shi ana labarin sarakuna masu adalci amma shi ma ya taba samun wani kuskure tun kafin ya zama sarki tun yana gwamna a Madina ko wani mutum mai suna Khubayb ibn Abdullahi ibn Zubair wannan Khubayb dan jam'iyyar adawa ne zaka iya cewa a zamanance kamar dan adawa ne ga gwamnatin Banu Umayya don baban shi Abdullahi dan Zubair babban ma'adawanci ne garin shi saboda a garin Madina sai zan bai da aiki ban da tattaka su kullun yana neman laifukan su da kurakuran Banu Umayya yana zuga mutane yana dai abin da ka san a siyasance ake da suna adawa to har sarki da ke can kasar Dimashqa ya samu labarin ga abin da Abdullahi baban nan Khubayb yake sai ya aiko da sako cewa lokacin wannan yana gwamna da dan binnan Umar Abdulaziz yana gwamna sai aka kuma sako cewa ka kama Khubayb ka mai bulala 50 yasa aka kama shi aka mishi wannan bulala aka mai bulala 50 aka je aka kulle shi a gidan yari ya kama aman jini ya kama rashin lafiya har rai halinsa to Umar dan Abdul Aziz iya tsawon rayuwarsa bai gushe ba yana da dama akan wannan koda an zo ana ziga shi ana cewa ai kai sarkin kirki ne mutum ne mai adalci kai aikin alkhairi iri kaza masha Allah da irin zigar da yake wa yan siyasa da magoya bayan suke musu ziga idan an ziga shi kawai sai aga yana kuka yana cewa ya zan yi da alhakin Khubayb kuma ranar alkiyama ya zan yi da alhakin kashe Khubayb duk abin da za a ambata mishi bai taba jin cewa ai yanzu yayi kafaran wannan zalubin ba haka yayi ta sadaka yayi ta yan tabayi yayi ta tuba yana cewa saboda Allah ya rangwanta mu akan sanadiyya da nayi na kashe wannan bawan Allah Khubayb dama wannan abun tsoro ne kwarai da gaske duba mu kuma a zamanin mu yanda ran dan adam ya zama yana da arha fiye da ran kaza yanzu baka yi sakin ka kaza ban bata ka bace amma mutane nawa ne aka kashe waɗanda ba a san adadin su ba ba a taba accounting for rayuwar su ba a wannan zamanin wanda ya rabe cikin alamun tashin alkiyama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a waye gari a yawaita kisa har mutum ya kashe wani bai san laifin da wani ya mishi ba shi ma wanda aka kashe bai san laifin da yi ba a theory na criminology wato na ilimin sanin dabi'a dan adam game da laifuffuka suna tabbatar da cewa ba a yin kisa sai in akwai motive akwai dalili kamar yadda shi dan gidan Annabi Adam nan dalilin shi na kisa hasada Annabi Musa wannan dalilin shi na kisa kariya ko to amma yanzu an waye gari ana kisa babu dalili mutanen da ke kashe wasu wanda asali a ɗabi'ance wanda ya kamata ka kare sai ka kashe shi ma'ana ɗa ya kashe uba uba ya kashe ɗa miji ya kashe mata mata ta kashe miji wa ya kashe ƙani ƙani ya kashe wa mutanen da asali su ne hirzinka to kuma su suke kashe mutane Allah ubangiji ya tsare mu shi yasa a cikin hadisin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lan yazala almu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman halala shi musulmi mumini ba zai kushe ba fi fushatin min dinihi zai iya samun sauki game da al'amarin addininsa a wajen Allah ko kuma mun sharihu sadri shine fusha ba zai kushe ba cikin natsuwa ba zai kushe ba zai iya tsira a gurin Allah indai bai kashe wani jini wanda bai halasta ya kashe matakar baka taba yin kisan kai ba to akwai sauki game da al'amarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labari a cikin hadisin muslim da yaji yana roƙon mana gafara a wurin Allah cewa ya Allah al'ummata suna laifi kaza ya Allah kaman alƙawarin sun tuba za ka gafarta musu manzo Allah ya dinga lissafa laifin buka Allah yana cewa to indai sun tuba zan gafarta musu laifi biyu ne Allah bai dade gafarta ba da shirka da kisan kai manzo Allah yace na yarda kisan kai babu matsala a abunan wato shirka babu matsala amma ya kawo yana muraja'antan Allah akan a daga kafa game da kisan kai Allah yace babu daga kafa duk wanda ya kashe wani rai sai wuta da haka Allah yace min ajli zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a duk wanda ya kashe rai kwaya daya ba da haki ba kamar ya kashe duk duniya ne wanda kuma ya taimaki wani rai wajen tsira da rayuwarsa to kamar ya raye duk duniya da haka Allah yake cewa barakatul nafsin lati haramallahu illa bil haqq kar ku kashe rai wanda Allah ya tsare jinin wannan ran sai in tayi abin da ya cancanci kisa da haka jama'a muyi a hankali da jinin mutane shi yasa Abdullahi dan Abbas Allah ya gafarta mishi shi yana da fahimtar cewa mutanen da za su wanzu a wuta ba mushrikai bane kadai akwai masu kisan kai sai ya ja aya fadin Allah wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa la'anahu Allah wa ghadaba Allah alayhi wa la'anahu wa adalahu adhaban jahannam wa sa'at masira Allah yace wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan duk wanda ya kashe mu'mini da gangan sakamakon shi fajaza'uhu jahannam sakamako na farko kenan khalidan fiha sakamako na biyu kenan wa ghadaba Allah alayhi na uku kenan wa la'anahu na hudu kenan wa adalahu azaban azima kuma wannan shine sakamakon da Allah ya tana da wannan mutumin da yake san kai to ina zaka je da jinin wani dan uwanka musulmi da zaka je ka kashe shi wani ma ba da haƙi ba haka kawai dan zalunci mutane su tara hanya ko su tara gari ko su zo har gida su kashe wani da sunan kudi ko da sunan siyasa ko da sunan bambancin ra'ayi ballantana kuma da sunan addini a kashe wani saboda malami ne ko saboda mai wa'azi ne saboda ya kira zuwa ga Allah yaya zaka yi da ainihin wato haƙƙin jininsa ya zaka yi da aka jama'a kowa ya shiga taitayinsa duk abin da kake yi to ka shiga taitayinka game da jinin bayin Allah ko ƙwarzani ka shiga taitayinka kamar yadda kake shiga taitayinka game da shirka yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda daga cikin cikin imani shine mutum ya dinga jin tsoron komawa shirka kamar yadda yake jin tsoron a sa shi a jahannama to haka ya kamata ka tsoraci duk abin da zai kai zuwa ga ka zubar da jinin wani musulmi Allah ya tsare mu a takaice a dunkule za mu iya cewa mas'alar kisa a cikin shari'ar musulunci wato a cikin fiqhin musulunci ana kasa ta ne zuwa gida uku idan aka samu mutum yayi kisa doka ta gwamnatin musulunci tana kallon abin da ɗayan fuska uku ne ko dai a kira shi da suna al-amd qatlul amd ko abin da yake ce ma shubhul amd ko abin da yake ce ma al-khata idan aka ce al-amd shine kisa wanda aka yi da gangan wanda mutum ya dauki wani abu wanda abin a al'adance yana kisa kuma ya buga wa mutum da nufin kashe shi harbi da bindiga ko sara da wuka ko takobi ko dannewa da filo ko sanya mutum guba a abinci ko duk wani abu dai wanda ya nufaci kisan kuma ya aikata abin da ke iya kisa to wannan shi ake ce ma al'amdu irin shi shine fadin Allah wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafs wannan duk wanda aka kama shi da haka alƙawari ne ramuwa ne kawai sai in majibinta jinin sun yafi wanda Allah yake cewa man qutila mazluman faqad ja'al lahu waliyyan sultanan fala yasrif ko fala yusrif fil qatl da ana karanta haka inna kana mansura wannan dukkanci ne mai tsayi na biyu shine abin da yake ce ma shubhul amd wato ya zama ya nufaci cutarwa amma bai nufaci kisa ba yayi duka amma ba irin dukan da ke kisa ba kamar mutum ya daki dan shi sai ya kai ga kisa ko ya san bai nufaci kisa ba ko mutum ya daki matar shi ko ka kade mutum da abun hawa ko malamin islamiya ko malamin makarantar boko yayin yaro punishment shine ruwan nan Musa ya zama ashe ran shi na bakin shi kawai sai ya zo da karar kwana kaga ya nufaci horar da shi amma bai nufaci kashe shi ba shi da yake ce mashbuhul amd wannan idan ya faru to shi kuma akwai diya mughallaza kamar da yake cikin hadisin Abu Dawud wato za a biya diya bayan kafara da Allah yake cewa wato za a yi kafara shine waman yaqtul mu'minan khata'an waman an yaqtul mu'minan illa khata'an yau shine waman kallu mu'minan an yaqtul mu'minan wannan na uku kenan waman kallu mu'minan an yaqtul mu'minan illa khata'an wannan shi hadisin da ke cikin sunan Abi Dawud Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yayi kisa na kama da dagangan amma ba dagangan ba yace fadiyatun mughallaza za a biya diya mai tsanani abin da ke diya mai tsanani ita ce wanda za a biya nan take in babu ita kuma a kawo mutum sai yan wanshi sun kawo ko kuma diya ghairu mughallaza wanda za a biya tsawon shekaru shekara biyar shine na al-khata kenan shine wanka tala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallama ila ali illa an yasaddaqu shine wanda bai nufaci kisa ba bai nufaci mutumin ba target din shi bane kamar ka je kana farauta sai ka harbi wanda kuskure ko da yayin sanda ko sojoji za su yi harbi sai harbi mutum da kuskure ko ka zo da abun hawa ka buge wani ko ka kade shi ko makamancin abu irin waɗannan da suke an tabbatar kuskure ne ba kai targetin din shi ba kwata kwata Allah ne ya kai tsautsayi kan shi to kenan kaga babu yadda za a kashe musulmi ran shi salwanta babu dole sai an bisawo haka mu'ahad wato kafiri wanda yake na amana duk wanda ya kashe shi ta hanyar gadaru zalunci ko rashin kirki to wannan kisan da yayi jama'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda diya wannan kisan ba zai shaki ƙarshen aljanna ba da haka hatta kirsa mu kiyaye wannan jama'a kirsa da suke rayuwa cikin musulmi ka kiyaye idan ya maka laifi ka ce kai bari ka ihu a ce ai ya zagi manzo Allah ne a kashe shi kafin a fahimci me yayi zaka gane gurin ka ranar kiyama da irin abin da mutane suke da an kama barawo na mashin ko na waya ko na kwamfuta kawai a ce a buge shi har kaga ana sa musu albarka ana cewa kun kyauta to wannan ba karamin ta'annati bane jama'a gurin Allah laifin da kuka yi na kashe shi yafi karfin laifin da yayi na sata mu ba ruwan ku da cewa ƴan sanda ko an kai musu za su sake shi ba ruwan ku idan sun sake shi an je lahira ba ku za kama ba su za kama dan huje da mutane suke ba ruwa cewa ai an kama so ɗaya so biyu an kai ƴan sanda ba su komai ba dan haka mun ɗauki doka a hannunmu to za ku yi bayani ranar alkiyama ba karamin laifi bane jama'a mu kiyaye kar ka sake a same ka a cikin irin wannan ta'annatin kisan mutane saboda sun yi wani laifi barawo ne aka kama kwarto ne aka kama boka ne kowane ne aka kama ko mai sata akwati duk wanda aka kama ku bar shi da laifin shi ku dauke shi ku danka wa hukumar da take da wannan alhakin a gwamnatance amma in kuka ce kun taru kun kashe shi a sassara shi a buga mai marmara a wani ma a kona to a same taya ko to wallahi jama'a kun dauka ku kulle fi fiye da wanda yake ji ba abin da wannan dan gidan dan uwa annabi dan annabi Adam yake cewa inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika ina so ne a tattara maka zunubi na da naka zunubin ku na kisa dama na ku ne to zunubin da yayi na kwartanci ko na sata akwati ko na sata waya ko na sata mashin shi ma za a hada maku da shi ranar kiyama shi kuma ya tsira daga jama'a mu daina barin fushi yana galabaitan mu ba mu sa abin da muke yi ba daga baya mu zo mu sa kanmu a cikin nadama da zaka rasa yadda kai ta musamman a yanzu da babu gwamnatin da za ta kama ka tai maka hukuncin da zai zama kafara ga wannan zarafin da kai sai dai fa kai ta tuba ga Allah kana ta sadaka irin na Umar ibn Abdul Aziz kai ta sadaka kai ta tuba kai ta nadama halan Allah ya soka da rahama sai ga fata ma amma babu wanda zai yanke maka hukuncin da za a ce to shikenan domin idan mutum yayi laifin da akwai kisasi ko akwai haddi in an mushi haddi a nan duniya don Allah ya sanar alkiyama ba za a kama shi da laifin ba to kaga babu wanda zai maka wannan haddi to dan me kana musulmi za ka ji kanka bala'in da baka san da kai da shi ba za ka jama'a ina wa kaina nasiha da sauran ƴan uwa cewa mu kiyaye mu guji wannan laifin ka guji duk abin da za ka fitar cewa wallahi sai mun yi maganin wari ko wallahi duk wani taba kwatin nan wallahi sai dai washi ta yi wani ko kuma wallahi kaza 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 wani ma zaka ga akan abun banza akan buduruwa akan akan katanga da aka jingira a cikin gidan shi akan an taba mishi wani laifi tun da can yanzu ya girma akan wasu abubuwa wanda suke basu kai sun kawo ba kaza akan rigima fa tsakanin wani da wani akan buduruwa suka zai kisa ko akan an ba wani buduruwar shi ba a bashi ba shikenan sai zagaya kawai da dare kawai miji shi ko kuma mace a ce an mata auren da ba ta so ta sawa mijin maganin bera a cikin abinci ya ci ya mutu ko tsakar dare ta burma mishi wuka a ciki wani gara ta gudu tai ta shiga duniya ta yi mata sauki wata na za ta tuba zaka duk yadda za a yi kai kokari kada a same ka a cikin masu kisa waɗanda za a bi su bashin jinin mutane ranar alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kashe wani mutumin da aka kashe din zai je ya shako wanda ya kashe shi ya zo da shi gaban Allah ya ce ya Allah ga wanda ya kashe ni ka tuhuman mini shi mene mishi ya kashe me laifin da nime ya kashe daga nan kaga al'amari ya rike kice ma kenan Allah ubangiji ya tsare mu dan haka wannan kenan a take kwarai game da batu akan kisa abu na gaba da ke cikin ayar shine batu akan cewa da Annabi Musa yayi innahu min amali shaytan wannan aikin shaydan ne malamai suka ce wannan yana halaccin danganta laifi zuwa ga shaydan game da Allah da kanshi ya danganta a cikin fadin shi innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaytani sai Allah ya ce fastalibu kaga Allah da kanshi ya ce rijsun min amali shaytan wato aikin shaydan ne da haka ya halasta idan mutum yayi laifi ya danganta wa shaydan a matsayin shaydan shine injiniya din da ya injinar wannan abu shi ya zuga shi ba daidai bane dan cewa wallahi shaydan ne a ce ba ruwan shaydan a da ruwan shi kar a ce ba ruwan shi da ruwan shi shine ummul habaisa kuma mun gani da ruwan shi kar wani ya sake cewa ai laifin da wani yayi a ce ba ruwan shaydan kai ka zawo kanka da ruwan shaydan domin ga Annabi Musa ya ce innahu min amali shaytan ina fata mun gane wannan to wannan bai nufin kuma ka shanta ke ka ce ai shaydan ne kawai a laifin yana kanka domin shi Annabi Musa kaga za mu zo mu karanta aya ta gaba yayi ta tuba yayi ta neman gafara ko da kai itirafi da cewa aikin shaydan ne to wajibi ne kuma ka nemi gafara abinda ba a so a yi wanda kuma mutane suke yawan shi yawan yin shi ne al-ihtijaju bil qadari a ce ai kaddara ce kowa da kaddara shi to wannan shine saban Allah al-imam ibnu taymiya Allah ya gafarta mishi a wurare da dama cikin littafansa inda zan iya tunawa kamar cikin mujalladi na 8 na majmu'ul fatawa yayi magana akan haramcin al-ihtijaju bil qadari inda yake cewa laysa li ahadin an yahtajja ala dhanbi bil qadri bittifaqi al muslimina wa sa'iri ahli al milali wa sa'iri al uqala yace baya halasta ga wani mutum yayi laifi sai ya yi kaddara shi yace wannan bai halasta ba duk musulmai sun san bai halasta ba dukkanin sauran addinai ma sun san bai halasta ba haka nan duk wasu masu hankali ma sun san haka yace in ko da za a ce haka to kenan da ya halatta mutum ya je ya dukkan tobarar da ya ga dama yi kisa yi sata yi fashi yi kwace da an taba shi sai ya ce kaddara shi shi ma da baka dalla mishi mari yace ya kamari ne suka ce ai kaddara shi zai yarda ba zai yarda ba zai ce a kai kamari ne da ka babu kyau kafa hujja da kaddara domin a lahira ba da littafin kaddara za a yi hisabi ba da littafin lada da zunuban mu za a yi hisabi ba littafin asalin kaddara da Allah ya aje ba saboda haka ba a kafa hujja da kaddara cewa a ga mutum yana laifi sai kawai shin take a ce ai kaddarar take nan ku ki ade ta wata za ta bari ai wa na kaddarar shi kenan a ba a kafa hujja da kaddara a wajen zunubai ana kafa hujja da kaddara ne a wajen musibu da Allah ya zarci mutum da shi Allah ya zarce ka da wata musiba ta rashin lafiya ko ta tawaya arziki ko ta karaya arziki ko wani gobara ko annoba ko duk wani abu da ya zama musiba a rayuwa to wannan sai ka kafa hujja da cewa to Allah ne ya kaddaro dan ya saka gaskata cewa Allah ne ya ga daman haka ya faru da kai sai ya faru da kai ba tasirin wani bane amma a wajen ayyuka na lalata zunubai ba ka fa hujja da kaddara ba ka hujja da kaddara ɗan uwan mu gane wannan insha Allah abu na gaba wanda wannan aya take nuni zuwa gare shi shine batu akan ismatul anbiya lokaci yayi ko to ina ganin bari mu kyala wannan sai mun je sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah saboda ba za mu iya ɗauka shi ba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ibrahim innaka hamidum majid. Na'am.
Kan malam ya kuma fatisa.
Karamakallah.
Na zo da neman wata addu'a ne kan wannan karatu da
ke. Na'am.
Akwai wasu ƴan uwa namu suna daji kusan wajen 56.
Na'am.
Wanda barayi suka dauka har da mata a ciki. Wata ƴan kanina.
Na'am.
Wanda suke cikin wannan daji.
Na'am.
Jiya sun so sallamo matan guda hudu. Amma maza suna cikin wajen 51.
Subhanallah.
A gaban su suka halbe daya suka ce yanzu wannan izina ne mu aike ku gida. Kuke su kawo kuɗi miliyan 250.
Subhanallah.
Miliyan ɗin ba a kawo duk wanda ba a kawo kuɗi ba kawo za mu kashe wasu mutane. Saboda haka shi ne nake roƙon addu'a a kan wannan karatu da ka yi. Allah ka fito mu daga waɗannan mutane.
Amin.
Shi ne na ba nake son malam ya sa mu cikin addu'a da zai yi annabi.
To insha Allah to jama'a zamu yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam.
Karamar hukuma Aneja ne.
Aneja.
Karamar hukuma Shoro.
Na'am.
Eh nan ne abin ya auku. Ana cewa garin Katon Kwab.
Na'am.
Yan uwan mu ne suke a wurin Fulani mu da yake rashin imani ya shiga tsakanin mu da yan uwan mu Fulani.
Eh.
Mu suka dauki sharu wajen 300.
Subhanallah.
Kaji abin da suka yi a wurin.
To ubangiji Allah ya kyauta.
A nemo ai gona a to Allah.
To muna addu'a.
Eh.
Muna addu'a Allah ubangiji madaukakin sarki ya kawo mana sauki akan wannan fitintunin da suke faruwa a ƙasar mu. Fitintunin kidnapping da kisan kai da ire-iren su da banditry wanda suke faruwa a jihohin mu na arewa irin Niger, irin ƙasar Zamfara, ƙasar Sokoto da nan jihar Kaduna ma da sauran wurare. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya yaye mana. Waɗannan mutane da suke wannan zalunci da ta'addanci Allah ba su fi ƙarfinka ba. Allah ka mana maganin su. Idan masu shiriwa ne ya Allah madaukakin sarki ka sanya salama a cikin zukatansu ka shirya su. Ya Allah jan a cikin iliminka da ƙudurarka da iyawarka ya Allah ka hukunta cewa ba masu shiriwa ba ne. Allah ka fi kowa sanin yadda za ka yi da su. Allah ka yi da su yadda ka ga ya dace. ‘Yan uwanmu musulmi talakawa waɗanda aka kakkama su. Wanda ga shi kamar yadda baba yake faɗa akwai ‘yan uwansa kuma na san akwai wasu ma daban wanda ba mu sani ba a wurare da dama inda ake kame su ana azabtar da su. Ya Allah ka zangatar su. Ya Allah ka zangatar su. Allah ka ba su sabati. Allah ka tseratar da su. Waɗanda aka kashe su a ciki ya Allah ka sa su mutu shahada. Allah ka maye musu bayansu. Waɗanda kuma suke da rayuwarsu ya Allah ka warkar da su daga zaluncin da aka yi musu. Allah ka tseratar da mu da su ga baki ɗaya. Allah ka kawo mana salama a cikin al'ummarmu. Allah ka gyara mana al'ummarmu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. ومن اليقين ما تحول بها لنا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.